Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 16 ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wani dan kunar bakin wake a babban birnin kasar Somalia ya raunata mai magana da yawun gwamnatin kasar, kuma tsohon dan jarida Muhammad Ibrahim Muallim. Da sanyin safiyar yau Lahadi, cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa mutane miliyan 326.2 a faɗin duniya ne suka harbu da coronavirus, yayin da miliyan 5.5 suka mutu. Shahararren ɗan wasan ƙwallon tennis na duniya Novak Djokovic yana fuskantar kora daga ƙasar Australia, maimakon buga wasansa a zagaye na farko a gobe Litinin.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar makarantar Bethel Baptist High School da ke Kaduna ta ce ta kashe sama da naira miliyan 250 a kokarin ceto ɗaliban makarantar da 'yan bandaga suka sace a shekarar da ta gabata. To ko me yasa iyaye da 'yan uwan waɗanda aka sace ke kai wa 'yan bandagar kuɗin fansa duk da cewa gwamnatin jihar Kaduna ba ta goyon bayan hakan?
Maganar kuma a daina ba da kuɗin fansa don a karɓo 'yan uwa ko iyali da aka kama. Shi mai girma gwamnatin jihar Kaduna na shi tunani yana gani kamar hakan shi ne zai sa wayannan 'yan bindiga su ga sun isa kuma dole sai yanda suke so za a yi. Amma faɗan ba shi bane kuma magancewa, domin in kun hana a bada kuɗin fansa wanda mataki kuka ɗauka a gwamnatance.
Manjo ya hayyashin ku mai ritaya kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ƙungiyoyin matasa a Najeriya sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta yi tankaɗe da rairaya a ma'aikatanta, bayan da suka koka akan halin ko'in kula da suka ce gwamnatin ke yi akan batutuwan da suka shafi shekarun aiki ko wa'adin shekarun haihuwar ma'aikaci. Idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar, za ku ji cewa farashin jakuna ya rabanya akalla har sau biyar a agadar sakamakon yadda ake ci gaba da fataucinsu zuwa ƙasashen ƙetare. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani dan kunar bakin wake a babban birnin kasar Somalia ya raunata mai magana da yawun gwamnatin kasar, kuma tsohon dan jarida Muhammad Ibrahim Muallim. Shaidu sun faɗa wa sashen Somalia na BOA cewa dan kunar bakin waken ya garzaya kan motar Muallim a tsakiyar birnin Mogadishu, kuma ya tayar da damarar da ke jikinsa. Muallim ya samu raunuka a hannu da kafa, bayan da wani guntun bom din da ya tashi ya taba shi. Sai dai nan take kungiyar mayakan Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin. Muallim ya tsallake rijiya da baya har sau uku a hararen Al-Shabab, kuma ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa na auna arziki da na kubuta, bayan da ya tsira daga wani a shekarar 2016. Prime Minister Somalia Muhammad Hussein Roble ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka kai wa Muallim. Roble ya ce Muallim yana murmurewa kuma yana yi masa fatan samun sauki cikin gaggawa. Jiya Asabar, wani mutum da ya garkuwa da wasu mutane na sama da sa'o'i 10 a cikin wata majami'ar Yahudawa a jihar Texas da ke Amurka, inda aka jiyo shi yana ta kururuwa da yake yadawa kai tsaye yana neman a saki wani masani kan lafiyar kwakwalwa dan kasar Pakistan, wanda aka samu da laifin kokarin kashe wasu jami'an sojan Amurka a kasar Afghanistan. An sako ɗaya daga cikin mutanen hudu da aka yi garkuwa da su a majami'ar Beth Israel da ke Colville a yayin da ake fafatawa. Hukumomi sun ce sauran ukun sun fito ne bayan da tawagar jami'an SWAT na hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI suka shiga cikin ginin da misalin karfe 9 na daren jiya, an kuma kashe wanda ya yi garkuwa da mutanen. Hukumar FBI ta ce babu wata alama da ta nuna cewa mutumin yana da wata alaka da wani babban shiri, amma binciken hukumar zai kai ga duniya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shahararren dan wasan ƙwallon tennis na duniya Novak Djokovic yana fuskantar kora daga kasar Australia maimakon buga wasansa a zagaye na farko a gobe Litinin, wanda ya lashe gasar har sau tara kuma mai rike da kofin. An shirya zai yi wasansa a daren farko na gasar wanda aka sanar yau Lahadi, yayin da Djokovic ke cikin rudanin shari'a. Daga baya wasu alkalai uku a kotun tarayya sun amince da matakin da ministar kula da shige da fice ta yanke na soke bizar Djokovic. Gwamnatin Australia ta soke bizar Djokovic a ranar Juma'ar da ta wuce saboda batutuwan da suka shafi matsayinsa na allurar rigakafin COVID-19.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu tabo bangaren rahotanninmu. Yayin da ake fama da matsalar tsaro ciki har da satar mutane don neman kudin fansa a sassan arewacin Najeriya, hukumar makarantar Bethel Baptist High School da ke karamar hukumar Chukun a jihar Kaduna ta ce ta kashe sama da naira miliyan 250 kafin ta karbo dalibai 120 da yan bindiga suka sace a shekarar da ta gabata. Ko da yake akwai ragowar dalibi daya da ke hannun yan bindigar har yanzu, wanda ya ce ba zai koma gidan iyayensa ba. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Daliban makarantar Bethel Baptist din da aka sace tun a shekarar bara dai sun dinga dawowa ne da kadan kadan har ya zuwa cikin wannan shekara da muke ciki, inda aka samu jumlar dalibai 120 da suka samu dawowa. Sai dai kuma wannan ne karo na farko da mahukuntan makarantar suka bayyana adadin kudin fansar da suka bayar. Kamar dai yadda shugaban kungiyar Kristoci ta kasa Kanreshen jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ya tabbatar wa da muryar Amurka.
Yan bindiga da suka sace yara dalibai na makarantar Baptist 121 su rika sake su kadan har yanzu sun sake 120 sauran yaro guda daya. Sun karba kuɗi ko kuma dukiya da ya fito daga hannunmu ya shiga gurinsu ya kai miliyan 250. Domin waɗanda suka tara kuɗin nan talakawa ne, iyaye ne da mai yiwa gwamnati ne, wasu ma ba su da aikin yi. Amma to domin kaunin yaya duk abin da an bida su je su roko, wasu ma aro suka yi ko bashi suka karba, wasu sun sai da gonaki. To wannan abun damuwa ne, abun bakin ciki ne a gare mu. Yaro daya da bai dawo bane domin bisa ga bayanan da muke da shi, yan bindigan nan da yaron nan ya shiga hannunsu sun gane dan jariri ne, sai suka rungume shi suna bashi abinci suna bashi nama har ya kai inda ya ce da ci a gidansu akan yi yawan fada. So shi ba zai dawo ba, shi yasa muna addu'a Allah ya sa yaron nan ya gane, Allah kuma ya kubuta mana da shi ya dawo gida domin kada mu ya gusu yodare shi rayuwar shi nan gaba ya zama lalataccen rayuwa.
Matsayin gwamnatin jihar Kaduna akan yan bindiga dai sananne ne na cewa ba sulhu kuma babu ba da kudin fansa. Kamar dai yadda gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Irfa'i ya sha jaddadawa,
abubuwa suna gyaruwa amma ba mu kai inda muke so ba gaskiyar magana kenan. Kuma ni kamar yadda na faɗa, wannan abu na ta'an ta'adda din nan ba zai kare ba sai sojojinmu na sama da sojoji na ƙasa da 'yan sanda da 'yan vigilante na jihohi an haɗa kai lokaci ɗaya a jihohin Niger da Kaduna da Katsina da Kebbi da Zamfara da Sokoto a farma mutanen nan a lokaci ɗaya. Ana zuba musu bama-bamai daga sama a ƙasa, kuma duk wanda ya fito mu dama jihar Kaduna tun farko ba mu ce a sulhu da kowa ba.
To ko me yasa iyaye da 'yan uwan waɗanda akan sace kan kaiwa 'yan bindigan kuɗin fansa? Manjoya hayashin kwa mai ritaya masani ne a karkokin tsaron da ya dade yana bibiyar irin wannan lamari.
Bai zo da mamaki ba a ce sai da aka kashe irin wayannan makudan kuɗi kafin aka samu aka sako wayannan yara. Sannin cewa a tashi ɗaya ma wani lokaci mutum ɗaya kawai kafin a sake shi sai ka ji an ce an kashe wajen miliyan 40 ko 50, duba da can bayan da muka taɓa ji lokacin da suka yi garkuwa da ɗaya wani minista a nan hanyar Abuja. Maganar kuma a daina ba da kuɗin fansa don a karɓo 'yan uwa ko iyali da aka kama, shi mai girma gwamnan jihar Kaduna na shi tunani yana gani kamar haka shi ne zai sa wayannan 'yan bindiga su ga sun isa kuma dole sai yanda suke so za a yi. To amma faɗan ba shi bane kuma magancewa, domin in kun hana a bada kuɗin fansa wanda mataki kuka ɗauka a gwamnatance. Kuma bugu da ƙari masu bada kuɗin fansan nan ba talakawa ne kaɗai ba, har da su daga cikin jami'an gwamnatin, har da ma jami'an tsaron ana bada kuɗin fansa a karɓo su. To saboda haka dan talaka shi ma ya ga mai ƙaunarsa an kama shi kuma zai iya ganganta kuɗi ya karɓo shi, to dole ne kuɗin ba na amfani za su yi mai ba matuƙar ga ɗan uwan shi wanda yake yana ji da shi an kama shi an yi garkuwa. kafa da shi. Mafita kawai shine gwamnatin tarayya ta dage ta magance wannan abin ta hanyoyin da aka sha ba ta sharewari tun can farko, dan wannan shine kai abin da zai kawo sauki.
Wannan dai shine karo na farko da dalibi namiji zai zabi zama a wurin yan bindiga a daji maimakon dawowa gida wajen iyayen shi dukko da sai riga sun biya kuɗin fansar da ya kamata ya dawo. Matakin da aka ce zaka ya jefa iyayen wannan yaro cikin wani hali. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Sanyin safiyar yau Lahadi, cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins ta faɗa cewa mutane miliyan 326.2 a faɗin duniya ne suka harbu da coronavirus, yayin da miliyan 5.5 suka mutu. Cibiyar ta ce an yi allurar rigakafin sama da biliyan 9. Daraktar zartarwa ta hukumar UNICEF ta faɗa jiya Asabar cewa jigila allurar rigakafin miliyan 1.1 zuwa Rwanda ya hada da biliyoyin allurar da aka bawa shirin COVAX. Herita Rapport ta ce tare da mutane da yawa har yanzu ba su karɓi allurar ko ɗaya ba, mun sani cewa muna da jan aiki a gabanmu. Shirin COVAX kawancen ƙasa da ƙasa ne da ke aiki don tabbatar da daidaitar raba allurar rigakafin zuwa ga ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da matsakaita. An gano mutum na farko da ya kamu da nau'in Omicron na cutar coronavirus mai saurin yaduwa a Beijing, wanda ba a saba gani ba na karya tsauraran matakan dakile cutar na birnin, yayin da hukumomin kasar China ke yaki da barkewar cutar a wasu wurare kafin lokacin bude wasannin Olympics na Hunturu a watan Fabrairu mai zuwa da kuma farkon sabuwar shekara. Wani jirgin kasan dakon kaya na kasar Koriya ta Arewa ya tsaya a wani garin kan iyakar kasar China yau Lahadi, wanda zai zama na farko da aka tabbatar ya tsallaka tun lokacin da aka fara kullan kan iyakoki na yaki da coronavirus, kamar yadda kafofin yada labarai suka rawaito. A hukumance dai Koriya ta Arewa bata bayar da rahoton mutum ko ɗaya da ya kamu da COVID-19 ba, kuma ta kakaba tsauraran matakan yaki da kwayar cutar da ya hada da rufe kan iyakoki da kuma hana tafiye-tafiye na cikin gida tun lokacin da annobar ta barke a farkon shekarar 2020. Wani jirgin kasan dakon kaya na Koriya ta Arewa ya tsallaka gadar jirgin kasa ta kogin Yalu domin isa garin Dandong da kasar China yau Lahadi, inji Yonhap. Yana mai ambato wasu majiyoyi da ba ambata sunayensu ba. Yonhap ya ce wannan ne karan farko da Koriya ta Arewa ta bude kan iyakokinta na tsandauri da China a hukumance.
Muhammad Baban Lahafis da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Wasu kungiyoyin matasan Najeriya sun koka akan halin ko'in kula da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ke nunawa, musamman akan batutuwa kamar wa'adin shekarun aiki ko kuma wa'adin shekarun haihuwa na ma'aikaci da doka ko kundin tsarin mulkin kasar suka tanadar. To sai dai wasu hadiman shugaba Buhari na cewa hadiman shugaban ne ya sauya ma'aikata a lokacin da ya ga ya dace a bisa tanadin kundin tsarin mulki. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin lamarin a wannan rahoton da ta hada mana.
Wasu matasa a ƙarƙashin ƙungiyar Be the Change Initiative a Turanci sun fito fili tare da bada kyakkyawan bayani akan wasu abubuwa da suka fahimta da suka tahallaka laifin akan gwamnatin shugaba Buhari da ke nuna cewa matasan sun jima suna kuka akan irin sakaci da ƙin bin dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada ta hanyar bawa kowa haƙƙinsa, musamman ma matasa da suka ci wahala tiƙau akan ƙoƙarin kawo wannan gwamnati a baya, inda suka ce babu wani wanda aka tuna da shi balantana ma a yi tunanin saka masa da irin harƙillo da ya riƙa yi a wannan lokaci na zaben shekara 2015 zuwa shekara 2019. Wannan shi yasa shugaban ƙungiyar Be the Change Initiative Abdulhamid Abdullahi Dankerku ya fito fili ya bada kiyasi na wasu ma'aikatu da ya kamata gwamnati ta duba.
muna bibiyan gurabe daban-daban domin a tabbatar da abin da suka faɗa sun yi, amma kwalliya bai biya kuɗin sabulu ba. A misali gurare daban-daban, yawanci matasan nan suna so yau idan suka gama makaranta gwamnati ta basu ayyuka. Yanzu kaman zan bada a misali ma'aikatar da take tabbatar da an samu tsaro na tafiye-tafiye ga motoci da ake kira road safety a turanci. Ya kamata a ce lokacin da ya dace a ɗauki ma'aikata ba nan za a yi ba, kuma har muka koma bibiya akan yanayin ɗaukan ma'aikatan ma ba daidai ba ne, sai muka duba muka ga akwai matsala ma daga sama. Daga sama ina sai muka ga shugaban da ke wa jagorantar wannan guri a yanayin aiki da kuma kundin tsarin mulki ta bada dama idan mutum ya shekara 35 a aikace ya yi murabus, ko kuma in ya kai shekara 60 a haife ya sauka. To yanzu a lissafin da muka yi yana da shekara 62 a haife bai sauka ba.
Ganin cewa korafin da matasan suka yi ya shafi matakan dokokin ƙasa, sai na tuntuɓi ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Umar ko akwai irin wannan tanadin. Ga amsar da ya bayar,
a duk lokacin da ƙa'idan aikin ka ya kusa karewa wata uku kamin lokacinsu, akwai wajibci a kanka na ka rubuta ma hukuma ta gaba da kai cewa to lokacin aiki na zai kare kaza kaza da watan kaza ranar kaza, wala Allah aiki ne na nadi ko aiki ne na aiki wanda ke tafiya da wa'adin shi na daidai shekarun haihuwarka ko daidai da shekarun yawan aikin da kai. Saboda haka idan ka zo ka ki sauka a lokaci ya zo ya wuce, to bangare biyu duka suna da laifi. Saboda haka in lokaci ya zo bai canza ba kuma bai nada wani ba a kai kuma ka zauna ka ci gaba, to dukanku kuna da laifi karkashin sashe na 15 sakin sashe na 5 na tsarin mulkin Najeriya, inda aka ce tabbatar da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin amfani da kujera bayan da ya kamata ba. Wannan na ɗaya daga cikin manyan ginshiƙan al'amura na cin hanci da rashawa.
Shima shugaban ƙungiyar a ƙasa a tsare na shugaba Buhari, injiniya Dr. Kailani Muhammad, ya ce matasa su yi haƙuri kaɗan, akwai abin da aka tanadar musu.
Magana AKK ɗin nan da shugaba Buhari ya kawo arewa, da ya taso daga Jakuta zuwa Abuja, Kaduna, Kano. In aka gama shi, miliyoyin aiki matasa za su samu a arewa, a Najeriya kuma dukkan fannoninmu za su taso. Za a fara aiki da su don akwai varieties na gases, hada na abinci, na industry da sauransu. Kamfanoni kuma ƙanana za su springing up za su taso.
Abin jira a gani shi ne ko za a iya gama waɗannan kamfanoni kafin wa'adin mulkin shugaba Buhari ya cika, har a ɗauki matasan, lokaci ne kaɗai zai tabbatar da haka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Sakamakon yadda ake ci gaba da fatocin jakuna zuwa kasashen ƙetare, yanzu haka farashin su ya rubanya akalla har su 5 a agadas. Lamarin da masana suka yi gargadin cewa ana iya wayar gari a ga wannan halittar ta bace. Ana dai ci gaba da safarar jakuna a Niger duk da cewa an haramta fatocin su zuwa wata ƙasa a ƙarƙashin dokokin ƙasar. Ga rahoton da Hamidu Muhammadu, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana daga Agadez.
Sakamakon yadda ake ci gaba da fataucin jakuna daga Agadez zuwa kasashen ƙetare, yanzu haka farashin jaki ya rubaye har so zuwa 5 a Agadez, yayin da masana ke gargadi dangane da yiwuwar awaye gari tare da karewa wannan halittar. A can baya dai akan shigo da jakuna masu yawa daga ƙauyukan jihar Agadez, inda masu dillancin jakuna ke cewa wannan shine mafi munin lokaci a harkar sayar da jakai. Saddi mai gari shine gaban masu dillancin shakkai a Agadez.
Ba kaman bara bace, bara suna zawa da yawa. Wani lokaci 50, wani lokaci 100. Yanzu ga sanan da bayan ma sun zo, ba su kai 50 ba ko 60 ma haka. Wani akwai shakkai 2, maza sun ci kaya su.
Bayan dogon jira da masu sai da shakkai suke yi, sai ga wani ayari na motoci dauke da shakkai daga wani yanki da ke cikin jihar Agadez da bai wuce kai 30 ba. Ahmed Makiyayi.
Na kawo guda 21. Ba sai da Bahari da fari wallahi basu da kudi. Yanzu sana
karancin dabbar ya haifar da karo farashin sa kafin ɗaukar matakin. A shekara 2015 ana sayar da jaki guda akan shika 25 na kuɗin sefa, farashin da ya linka har so hudu. Hamidan, wani mai amfani da jakai ne a harkokin su na yau da kullum, ya bayyana girman matsalar.
To gaskiya jakai akwai jakai ga suna, amma kuma sai dai cada saboda yadda sun ce shine ai ya kawo cada su. Barin da ba a dauka su ana tsaya da su Najeriya, ai ba su da cada. Saboda wannan lokaci jaki na 20-25 duka kuma babban jaki. Amma yanzu jakin da ka sani sa'annan ana saida shi kan na 20 ko 25. Yanzu shine aka saida 80-85 har na 100 ma akwai.
Fatocin jakkai zuwa ketare batu ne da ke kara ta'azzara adadin masu sayar da jakkai zuwa ketare ya linka mutuka duk da akwai dokar da ta hana fitar da jakkai zuwa kasashen ketare. Yusufa Malan wani mai harkar fitar da jakkai daga Agras zuwa ketare.
Sana'a ta ina sayar da jakkai ina kai bakin birji da Talis da kuma Darbiso. Da an kasa ai masu su kafin ka samu guda biyu ka saya ma aiki. Ina yadda kamar guda 10-15 haka. Da satin Najeriya suke tayar.
Kungiyoyin fafutukar kare dabbobin daji su ya ba da matakin da aka fitar na hana fatocin jakkai zuwa ketare. Malam Saidu ne daga cikin masu fafutukar kare dabbobin daji.
Mun yi horin ciki da shi wani. Gwamnati ta ce kala hudda kenan karuwar kasa ne yana da amfani da akan yi laftu da shi. Abinda sharar ba ta shiga ba, mota ba ta shiga ba, sai ya shiga ya dauko kaya kuma ya kawo ya sauri. Karewar tana da kyau.
A wancan gwamnatin da ta gabata ne aka dauki matakin hana fitar da jakkai tare da bullo da wani shiri na tattalin dabbobin da ke shirin karewa ciki har da jakuna. Hamidu Muhammad, muryar Amerika daga birnin Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamidu Muhammad da wannan rahoton. Masu sauraro, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ce na sake dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalan matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, idan ana biye da mu a shirin da ya gabata, mun ji bayani game da rabe-raben manhajojin sada zumunta da yanda suke amfanar da al'umma da kuma hatsarin su ga jama'a ta bakin Hajjiya Kaltuma Awal da ke aiki a sashen koyar da ilimin fasahar ICT a Jami'ar Jos, wacce ta yi jawabi a babban taron kungiyar Arewa Media Writers Federation jihar Plateau a Najeriya. Yanzu bari na sada mu da shugaban al'umma kuma makaman Jos, injiniya Mansur Salihu na Kande, da ya ja hankalin matasan Arewa da su hada kai wajen amfani da murya daya a cikin rubuce-rubucen su a kafafen sada zumunta ta yanar gizo, ta yanda za a samar da shugabanci na gari, ci gaban zaman lafiya, tsaro da bunƙasa harkokin ilimi, musamman ma ilimin ICT wanda yake gab da mamaye duniya da ayyukan da a da baya mutane ke gudanarwa.
Yau tsakanin wani nau'in matasan garin ko al'ummar da muke ciki, kashi 80 daga cikin 100 na lokacin su yana kan waya ne ko tafiya. Wasu suke zaka ga ana daddannan waya, ana dubawa, ana shiga, wasu suna yin mai amfani, wasu suna mara amfani. Amma abinda muka kalla a wannan, yanzu kashi 80 daga cikin 100 na kasuwancin duniya ya koma kan IT ne. To ya gane mu shirye ta al'umma ta mata yi shiri don ta hau kan wannan tafiya. Wannan tafiya za ta taimaka mana wajen inganta rayuwar mata da maza, ko a cikin gida ne ko abin nan. Wasu abinci yanzu ana sayarwa ta internet, in kashe a yi maka kaza, ko masa ne za a je wurin mai masa a saya, ko wanda aikin su za su saya a je wurin mai masa su saya su kawo maka duk inda kake a cikin gari. Shi yasa muka ga cewa akwai bukatar a yi building capacity din mutane don a tabbatar da cewa za su iya rayuwa cikin wannan tafiya wacce za mu fuskanta a nan gaba a cikin rayuwarmu.
To duba da yanda matasa ke amfani da kafafen sada zumunta a yanar gizo wajen tada husuma da gaba tsakanin al'umma, wanda ko a kwanakin baya an ga yanda hakan yayi tasiri a garin na Jos. Ga dai abinda makaman na Jos ke cewa.
Magana ta social media wannan abu ne wanda ya shafi al'umma da yawa. Mu ma muna ci. Kowane irin abu da ya zo da zamani yana zuwa da abin kirki, iya zuwa da abubuwan tsiya. Ake magana da mutane saboda kirkin ya fi yawa a kan tsiya, saboda wancan tsiya ba za ka iya yawa. Akwai waɗanda su tun a yadda suke a lalace suke, za ka ba abinda za ka yi su canza. To amma kai in kana da wanda za ka iya sa ya canza, ko 10 ne a cikin 100 ka canja. Ba ɗarin mu ne suke yanzu akwai 10 kirki, saboda haka ci sa'in sun rabu. Kiran mu dai kamar yadda muka yi shine in an fahimci waɗannan abubuwa da muke fama da su to za a rage waɗannan tuntunu ta da husuma a cikin social media kareraki wanda yayi yawa abinda za a yi wanda kuma ba zai taimaki kowa a nan gaba
kan batun yada labaran ƙarya malami a kwalejin talabijin ta NTA dake Jos Dr. Murtala Sani Hashim ya bayyana illolin da yada labaran ƙarya da suke iya haifar da rashin zaman lafiya da rikita al'umma ke yi
akwai platforms da yawa wa'ansu su shafuka ne wa'ansu su kuma manhaja ne akwai sites akwai kuma applications yawancin sites sai wato su shafukan an riga an gina su a wani irin tsari sai dai ka shiga ka tafi da irin wannan tsari misali ai akwai yanzu irin su Twitter irin su Instagram da sauransu su wannan duka wato an riga an tsara abin da suke ciki kai dai zaka shiga ka iya daukan hoto zaka yi rubutu zaka saka duk abin da kake so save maka ya biya ma bukatunka akwai kuma wa'ansu wanda su kuma suna nan a bude ne kai zaka nemo abu a ciki ta sanya kai wishi kwaskwarima ta inda duk ranka yake so kuma ba wata manhaja da zata zo ta hana ka gudanar da wannan abu to duk irin wannan abubuwan da muka kalla su suwaye su Facebook da sauransu duka ana amfani da su ta hanya mai kyau ana amfani da su ta hanya mara kyau ainihin kashi 70 ko 80 usul ne yin abu domin ya kawo ci gaba mai amfani amma sai wa'ansu suna amfani da wannan damar suna kuma yin abubuwan da ba su dace da su ba me suke bayarwa social media akan samu breaking news zaka iya kunna wayarka ka shiga social media misali sai ka ga an ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji bala ya rasu kana shiga sai ka ga wani ya dauki hoton abin ya saka kun din da waya ya ce recruitment za a fara a lokaci kaza kaga an samu wata tambaya da kake da shaukin ka samu ansar ta da dai irin abu haka ko kuma a'a abu ne increase your relevance wani abu da muke a yanzu sai ga mutum in ya samu nasara ya shiga jirgin sama kila zuwa Lagos sai dauki kansa a ciki ya ce ga mun za mu je Lagos a jirgin Danu ko kuma dai faɗi sunan wani yana so da ya gara maka cewa dai ya shiga jirgi mai yake akan kafafen watsa labarai sai aka tambayi sama da mutum 26,576 aka musu interview cewa suna da daukar shi ya zame musu wani hanya ne da za su fada da binciken su kashi 80 haka suka ba da ansa kashi 53 a ciki kuma sai suka ce suka daina su amfani da wani gefe saboda rashin ingancin shi da suka hango sai kuma aka samu kashi na gaba wanda shekarun su ba su gaza daga 15 zuwa 24 ba su kuma sai suka ce duk abin da suka gani a Facebook ko irin su WhatsApp ko su menene gaskiya ne saboda su sun taso a cikin irin wannan yanayi ne irin abin da suka sani kenan don haka su suna ganin cewa ba wani abu da zai counter wannan abu gaskiya da gaskiya ne duk abin da mutum ya gani a cikin irin su Instagram su waye dinnan duk zai amfani da su kasancewar bai san abin da ya faru a baya ba lokacin da ko ana amfani da talabijin zalla ko ana amfani da rediyo zalla ko ana amfani da jarida zalla inda kuma idan aka yi amfani da su din hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da labarin sai an tabbatar da sahihancin shi da ingancin shi kafin a buga shi a yanzu shi kuma yana ganin cewa a ba ruwan shi kawai duk abin da ya samu in ya samu zai sa shi a wannan kafafen watsa labarai kuma ya watsa shi yana ganin daidai ne tunda nashi daidai ne na duk wanda ya gani a cikin hakan shi ma yana ganin daidai ne
madalla kuma sauraro yau ma a nan shirin zai dakata idan Allah ya kai mu shiri na gaba za a ji martanin ɗan Najeriya bayan dage dokar Twitter da gwamnatin kasar ta yi yanzu a madadin mahukunta da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim a kodi yaushe nake mana fatan alheri assalamu Kuma sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga abokiyar aikin mu Julie Leathers Gresham wadda ta rasa mahaifiyarta a yammacin jiya Asabar Allah ya ji kanta ya kuma bada hakurin rashin amen yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Lionet wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya